Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad, ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmu Si Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a nan birnin Washington DC ke muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Talata 13 ga watan Disamba. A Najeriya, ƴan gudun hijira mafiya dadewa na son komawa gida.
Shekara 25 din nan da wata 7 yau akwai waɗanda aka haife su a waje waɗanda ba su san cibiyar su ba.
A Jamhuriyar Nijar kuma zanga-zanga kan wariyar da ƴan China ke nunawa ƴan ƙasar a kamfanonin mai ta dau sabon salo.
A bisa duka alamu shugabannin kamfanin wannan ƴan China ba sa ganin kan uban kowa da gashi a nan Nijar.
Za a kuma ji fashin baki kan matakan da shugabannin Afirka ke daukawa kan rikicin Gambia. Akwai mu kuma da shirin wasanni a takaice. Yau za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan fa'ida ko rashin fa'idar ajiyar kuɗi a kamfanonin da ke ikirarin rabanya ajiyar cikin lokaci kankani da ake kira Ponzi scheme da turanci. Lambar da za a buga ita ce wato alamar tarawa 2025. Yanzu kan sai a gyara zama, sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. ƴaƴan jam'iyya mai mulki a Gambia sun buƙaci kotun kolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi ranar 1 ga watan Disamban nan, biyo bayan kayan da shugaban su ya sha. Da farko shugaba Yaya Jammeh ya amince da Adam Barrow a zaman wanda ya lashe zaben, amma ranar Juma'a da ta gabata ya janye mika wuyan da yayi, yana mai cewa jami'an zabe sun gano magudi a zaben. An ɗaukaka ƙara zuwa kotun ƙoli a daidai lokacin da shugabanni daga ƙasashen Afirka ta yamma suka isa babban birnin ƙasar don su roƙi Jammeh ya amince da sakamakon zaben bayan ya kwashe shekaru fiye da 20 a kan karagar mulki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa shugaba Jammeh ya karɓe su hannu biyu. Yau da safe jami'an tsaro sun shiga hukumar zaben ƙasar, suka umarci shugaban hukumar ya fita daga ginin tun daga lokacin suka hana kowa shiga cikin ginin.
An sami mabambantan ra'ayoyi game da zaben sakataren harkokin wajen Amurka da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya yi. Wasu tsofaffin jami'ai da waɗanda ke kan aiki yanzu na yabawa da zaben shugaban kamfanin mai na ExxonMobil Rex Tillerson, yayin da wasu ke bayyana damuwarsu saboda alaƙarsa da ƙasar Rasha. Tillerson, wanda ke da alaƙa da shugaban ƙasar Rasha, ya shafe dukkan shekaru 41 da ya yi a bakin aiki a wannan kamfanin na mai. Trump ya ce ƙwarewar Tillerson ta fannin kula da harkokin kamfanonin mai a faɗin duniya na da muhimmanci wajen jagorantar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Irin jajircewarsa da kuma ƙwarewarsa da zurfin sanin siyasar wasu ƙasashe sun sa zaɓensa a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka ya kasance zaɓin da ya yi matuƙar dacewa, a cewar Trump a wata sanarwar da masu shirin bikin rantsar da shi suka fidda. Ya ƙara da cewa zai ƙarfafa zaman lafiya a yankuna ya kuma mai da hankali kan muradun tsaron Amurka. Da an yi zaton cewa dole Trump ya zaɓi wani daban, kamar tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney, saboda Tillerson baya da tabbacin samun goyon baya da ake bukata daga 'yan jam'iyyar Republican a majalisar dattijan Amurka.
Mayakan 'yan tawaye da dakarun gwamnatin Siriya sun kulle yarjejeniyar amincewa da kwashe fararen hula da mayakan 'yan adawa daga birnin Aleppo. Wani mai magana da yawun wata kungiyar 'yan tawaye da ake kira Nur el-Din el-Zinki, Yasir al-Yusuf, shine ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP batun yarjejeniyar, wadda ya ce Rasha da Turkiya ne suka shiga tsakani har aka cimma ta wadda za ta fara aiki nan da 'yan sa'o'i. Jakadan kasar Rasha a Majalisar Dinkin Duniya, Vitali Churkin, ya tabbatar wa manema labarai cin mai yarjejeniyar yau Talata. Jim kadan kafin a shiga wani zaman gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya da kasashen Faransa da Birtaniya suka nemi a yi akan Aleppo. Daga bisani ya kara da cewa sun samu bayanan an dakatar da dukkan ayyukan soja a unguwannin gabashin Aleppo, kuma gwamnati ta kafa ikonta a nan.
Da alamun tattalin arzikin kasar Mozambique ya shiga mummunan hali na koma baya, yayin da kasar ke dab da shiga yanayin kasa iya biyan basussuka masu dimbin yawa da ta ciyo, ba tare da sani ko amincewar majalisar dokokin kasar ba a lokacin gwamnatin da ta shuɗe. Wannan babbar koma baya ce ga kasar da a baya ake yabawa saboda arzikin albarkatun gas da kuma zaɓe cikin lumana da aka yi kwanan baya a kasar. Yanzu da basussukan dala biliyan 1.4 rate a wuyan gwamnati, ba za ta iya biyan kuɗin ba idan lokacin biyan bashin ya zo. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, bari mu fara yada wato mu fara da batun yan gudun hijirar tahowa Balewa a jihar Bauchi, waɗanda bayan shekaru sama da 20 suke son komawa gida su zauna lafiya da yan uwansu masu mabambantan al'adu, ganin rabon wata matsala ta ƙara faruwa tun sama da shekaru 6. Don haka suka shiga wato kokawa ga hukumomi daban-daban. Abdulrahman Muhammad gare ka.
Wazirin tafawa Balewa Alhaji Ibrahim Musa na daga cikin jagororin al'umar ga abin da yake kan wannan batu.
Kasodin zuwan mu dai kaman yadda mutane suka sani, kuma mun yi rubutu mun sanar da gwamna har shugaban kasa mun sanar da shi a halin da muke ciki akan cewa su yi wani abu domin saboda mutane su koma. Shekara 25 din nan da wata 7 yau akwai waɗanda aka haife su a waje waɗanda ba su san cibiyan su ba, to kowa ya bar gida ya bar shi.
Alhaji Suleiman Muhammad Baddan Bauchi shi ma ya ƙarin haske kan wannan buƙatar.
Mutanen cikin garin Tawa Balewa sun kawo kukan kan cewa sun gaji da zaman da suke na gudun hijira, suna so su koma gidajensu. Mutumin da yake Dawas, mutumin da yake Burgiyal, mutumin da yake Mararaba, mutumin da yake Bauchi, har yanzu su ƴan gudun hijira ne, ba komai da su. Saboda haka muke kira ga shi shugaban ƙaramar hukuma ya kai kukanmu mu gwamna kan cewa gwamnatin jihar Bauchi da gwamnatin tarayya su duba a mai da mutane gidaje su koma su ci gaba da sana'ar. Wayansu ana fitar da su a gidan haya, ba su da kuɗi. Wayansu sun je sun sayar da dan muhallin nasu, ba sai su zo su biya kuɗin hayan da ake yi. Su abokanan zaman mu ba mun yafe garin bane. Muna son garin, muna bin doka ne da oda. Abin da gwamnati ta ce mu yi shi muke, amma mun ga wai kusan shekara fada na ƙarshe shine wajen shekara 6. Ba ta ba irin wannan ba, ya kamata a ce mutane yanzu sun koma gidajensu.
Anasa jawabin shugaban rikon ƙaramar hukumar ta Tafawa Balewa Alhaji Aminu Umar dan Baba ya bayyana takeicinsa dangane da halin da al'ummomin suka samu kansu ciki, sannan ya ce ya fara tuntuɓar sauran ƙabilun da ke yankin kan wannan batu.
Hatta mutanen da ake zaune tare da su al'ummar Sayawa din na fara opening musu, wannan tabbata muku cewa wasu sun sympathizing, kuma na yarda cewa suna da buƙatar hukumar Tafawa Balewa su koma a je a zauna tare da su.
Rikicin Tafawa Balewa dai na da daɗaɗɗen tarihi, inda aka rasa rayuka da kuma dukiyoyi masu yawa. Abdulwahab Muhammad, Wuri Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Zama laulabiya shi ne cigaban Najeriya.
To, a gaida Abdulwahab na musamman. To, daga Najeriya kuma bari mu ƙetara jamhuriyar Nijar, inda ja-in-ja tsakanin ma'aikata 'yan ƙasa da Chanawa da ke jagorantar kamfanonin mai ta kai ga sallamar wasu daga bakin aiki, wanda hakan kuma ya janyo yajin aiki na sai illa ma sha Allahu. Sulaiman Muna Barma gare ka.
Tushini,
la
corruption,
Aba.
La lutte,
continue.
Wannan dai ba shi bane karon farko da ma'aikata 'yan Nijar sama da 200 da ke rijiyoyin man a Gadem ke jingine aiki saboda dalilan da suka kira musgunawa da wariyar da suke huskanta daga 'yan kasar China da ke jagorancin kamfanin na CNPC. Toma shi ne karon farko da suke jingine aiki har sai baba ya gani. Saboda haka na tuntuɓi Tasi'u Ibrahim, wani jigo a ƙungiyar Sinatrap ta 'yan Nijar da ke aiki a kamfanin CNPC, don jin abin da ya zafi haka.
A can farko yajin aiki da muka yi na kwana 2, bayan shi hudu daga cikin 'yan uwanmu an dakatar da su da aiki na kwana 4. So daga nan he ma'aikata suka hito suka ce basu yarda ba, mutanen da suke kare incinsu bai kamata ba a basu wannan, don sun zo sun nomi incinsu. to daga nan wannan hutun wanda suka yi hallo wanda ake cewa sitting daga nan kuma hallo skillan duka 21 aka kora daga aiki shine ma'aikatan suka ce a su ma ai ba su da ta zama
akwai wani laifi da aka bayyana cewa sun aikata
laifin shine dai wanda ake cewa sitting shine suka ce ya ci karo da dokan Niger ta aiki alhali kuma ba haka nan bane ba in an bincika a dokoki na aiki na kasa da kasa a convention na BET ya zamanto karara a kudiri na 514 akwai shi wanda abin da ake cewa sitting
tun farkon barkewar takaddama ma'aikatan ƴan Niger ke korafi akan sakacin hukumomi a ma'aikatar kare haƙƙin ma'aikata da samar da walwala wacce suke zargi da gazawa wajen kare su daga toye haƙƙin da suke huskanta daga shugabannin CNPC shin ko ina gaskiyar lamari Malam Sani Dalladi shine babban speto a wannan ma'aikata.
Doka ta tsara komi. In kai delegate personnel aka ce in kuna da matsaloli wannan tsakanin ku da mai gidanku ya kamata ku tattauna tuku a cikin company. Kuma inda abin da ya kawo rikici sai suka ce su mai gidan ma ba su buƙata shi. To, kai da kake son ka canza New York, jira za kai sai an kawo ni kenan ka zo ku tattauna ko ku yi.
Takun saka tsakanin ma'aikata ƴan Niger da shugabannin kamfanin man fetur na daga cikin batutuwan da majalisar dokokin ƙasa ta tantauna akan su a zamanta na baya-bayan nan, inda kakakin gwamnatin Niger ya bayyana a gaban ƴan majalisar a madadin takwaransa na man fetur domin ya yi bayani akan zahirin abin da ke faruwa. Sai dai har yanzu ana nan yar gidan jiya.
Assembly National shugabanta da ministan petrol ya je aka yi mishi tambayoyi ya ba da umarni da cewa shugabannin kamfani na wannan CNPC su je su tattauna da ma'aikatansu. To bisu bi ba wannan umarni na shugaban majalisa a bisa duka alamu shugabannin kamfanin wannan ƴan China ba sa ganin kan uban kowa daga shi a nan Niger.
Sule Mumuni Barma Muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To Allah shi kyauta daga Jamhuriyar Niger kuma bari mu koma Najeriya inda wani masanin diplomasiya ambasada Lawal Manir Muhammad a hirarsu da wakilinmu na fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa ya yi fashin baki game da shiga tsakanin shugaban Najeriya da wasu ƙasashe na Afirka ta Yamma a ƙasar Gambia. Umar Faruk gare ka.
A sanarwar da Femi Adesina, mai bayan shugaban ƙasar Najeriya shara akan harkar manema labaru da yaɗa bayanai, ya ce shugaban Muhammadu Buhari ya haɗe da sauran waɗannan shugabannin domin yin tattaunawa da Yahaya Jami da kuma shi shugaban da aka zaɓa wato mai jiran gado Adama Barrow dangane da matakan da ya kamata shugabannin guda biyu su ɗauka na tabbatar da an samar da zaman lafiya kuma an miƙa mulki ga farar hula a wannan ƙasar ba tare da wata hatsaniya ba. Akan wannan matakin da ake ɗauka na diplomasiya wani mai sharhi akan al'amuran ƙasa da ƙasa ambasada Lawal Munir Muhammad ya bayyana min a fili da na yi da shi cewa lallai wannan ziyarar da shugabannin ƙasar suka kai za ta yi muhimmanci ganin cewa kusan da damansu daga ciki sun ɗanɗana irin abubuwan da Yahaya Jami yake ciki sannan kuma za a iya yin wani sulhu ko yarjejeniya tsakaninsu a tabbatar da an miƙa mulki ba tare da an ciyar da ƙasar baya kuma ta shiga hayaniyar da sauran ƙasashen duniya suke shiga ba.
Kai shi wanda ya ci zaɓen ai za a yi magana da shi ba da shi ko za a magana cewa ko za a gudanar shi a gaban shi a saboda ya yi wannan ko ya yi wancan ba to shi ne bambancin da ke nan amma shi abin da za a yi shi za a bi ta hanyar lalama kuma an ci sa a ke to shi ke nan amma sai an ba shi waɗansu tabbacin cewa ba fa za a zo a dogar sa shi ba kuma yana iya hana alaƙa da wuya a yi wani abu da ake za a miƙa abin rayuwa ne ware biyu.
Wato kana ganin kamar ƙasashen Najeriya da Ghana da Senegal da ke wannan shiga tsakani za su iya yin wata yarjejeniya da sabon shugaban da aka zaɓa mai jiran gado cewa kada a tozata ko kada a ci ma Yahaya Jami mutunci shi zai sanya watakila ya saki zaɓen nan cewa lallai an kada shi.
In rage da ke abin da ya kamata kenan sai kai za su yi mishi magana sai ka ga wannan abin da suka yi da shi zai kada hankali kuma kada ya manta fa cewa ba fa duk mutanen kasan nan da zaɓe shi ba kuma zai zaɓe Yahaya.
To a gaida Umar, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan fa'ida ko rashin fa'idar ajiyar kuɗi a kamfanonin da ke ikirarin ruɓanya ajiyar cikin lokaci ƙanƙani da ake kira Ponzi scheme da Turanci ko ajiya mai haifar da ɗimbin riba cikin lokaci ƙanƙani. Kafin nan a saurari wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 2 2 2 0 5 2 6 5 5.
To bari mu fara daga Kaduna. Wake kan layi?
Ibrahim takwaranka ne, Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To takwara, muna jinka.
To gaskiya dangane da masu ajiya ga kamfanoni nan da nan a samu riba a rukunyata, zan iya cewa yaudaran ya fi yawa matuƙa. Da ai za ka ga cewa yawancin su irin waɗannan kamfanonin ba a kwashewa da arziki illa iyaka, sai dai jama'a su makar kuɗinsu, su kuma waɗannan kamfanonin nan da nan sai ka neme su ka rasa. Ya kamata mutum idan har zai kai kuɗin shi san inda zai kai, kada ya kai gurin ƴan yaudara da za a yaudari mutum da kuɗin shi kuma mene, saboda san banza sai ga mutane su kuma suna tururuwa suna zuwa irin wannan gurin, wanda ko kasuwanci kake yi za ga ba za ma ka iya samun ribar da su suka ce za su baka ba kuɗi.
To mun gode sosai da wannan bayani naka. To bari mu har yanzu dai muna Kaduna din. Wake kan layi?
Kuna tazarar da Lawan Laden Udo Kaduna a Najeriya.
To ba Lawan?
To a zahirin gaskiya ni ma gaskiya akwai na ƙorafi musamman ga yawancin irin waɗannan, ko da an kai kuɗin domin a neman wani ainihin kasuwanci ko kuwa a juya ka samu riba, sai ka ga majority wasu suna amfani da wannan kamar yadda Malam Ibrahim ya faɗi, suna yaudaran al'umma maimakon a samu riba ma sai ka sayar da wasu ba kamfanin gaba ɗaya bayan san an shi kuɗaɗen al'umma sun bar ƙasan ko kuma sun bar yankin da suke waɗannan abubuwa. To so da yawa dai mafi yawanci gaskiya al'umman da ake an san kuɗinsu suna kukawa a yanayin yadda aka zo aka yaudare su da cewa za a samar masu da hanyar kasuwanci ko kuma bunƙasa sana'o'insu da sauransu.
To mun gode sosai. Har yanzu dai mun makale a Kaduna. Wake kan layi a Kaduna har ila yau?
To madalla, sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala.
To madalla, yawwa, to a gaskiya abinda ke faruwa shine cewa ya kamata ma mu mu kira gwamnati da babban murya. Irin waɗannan kamfanoni gaskiya ya kamata su taga musu burki, don kusan zambacin aminci za su shiga ƙauyuka da kasuwa wanda suka ba su san iya rubutu da kyau ba, suna nuna musu su kawo akwai alfanu a ciki. Kaga a ƙasar an taɓa wani da ake kira Maria Moses, haka ya tattara kuɗin al'umma ya kauce, har yanzu ana mutane kuɗinsu sun salwanta. To kaga ya kamata gwamnati duk abu da zai shigo a tabbatar gwamnati ta sallata da kanta an yarda da shi kafin a bada ajiya.
To
shawaran kenan, tashi lafiya.
To kuna ta cewa kar a amince da waɗannan mutanen, bayan kuma su ci suke abin da isa suke samun kuɗi da yawa, saboda kamfanoni ko ko bankuna ma kuɗi suke samu sosai, shi isa ma suke gine-gine masu girma, suke kuma shiga wasu harkoki, su kuɗin wato ba wai a yaudara bane a yadda suke cewa yadda bankuna suke samu haka suke samu, sai dai ba su biyan albashi da yawa, shi isa suke samu kuɗi suke ba da jama'a.
To gaskiya kaga irin wannan mutane da yawa ai ban sani ba, a burin-burin ake ma mutum, sai mutum ya shiga a ƙarshe ya kai tsakiyar ruwa kuma ya rasa yadda zai fito, a ƙarshe su za su amfana da shi ko kuɗin shi ya nari.
To Allah shi kyauta. To bari mu kaɗa a jigawa. Wake kan layi a jigawa? To da alamar layin malamin ya katse. To kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da wato masu bankuna koko mu ce tsarin nan na ka ajiye kuɗinka a rubanya ma shi cikin lokaci kankani. To har yanzu dai muna jigawa. Wake kan layi a jigawa? Malam na jigawa, kana jin mu? To ɗaya malamin fa na jigawa. To da alamar dai a layukan da ke zuwa jigawa da matsala daga nan. To kamar yadda muka ce a so muke mu ji ra'ayinku game da batun ajiye kuɗi a bankuna masu saurin ba da riba ko ko ɗumbin riba a lokaci ƙanƙani. To bari mu je mu Fatakwal. Wake kan layi a Fatakwal? To muna jinka.
Ainihin ya gane nan da yake ɗauka da ƙarar
A to ba batun da muke yi ba kenan, muna wani batu ne na daban, muna layin kama ba kyau da alamar akwai matsala a layin ka kai ma. To kamar yadda muka ce maudu'in yau shine ajiya a tsarin nan na ka ajiye gobe ka anshi kusan ina wake kan layi
musa ka kafi.
To muna jin ka.
To gaskiya lamari abin da ke kai mutane wuce wannan abubuwan yawanci kuɗi ne, duka abubuwan da ya kamata a ce mutum inda zai ajiye kuɗin shi inda ba matsala a sai inda ba matsala. Amma yawanci game da neman riba ne kuma sai mutum kuɗin shi zo da ƙarshe su zuƙushe gaba ɗaya, kaga an je neman riba kuma an samu matsala.
To baka ganin kokari ne na samun ci gaba isa mutane ke ajiya irin wannan tsarin ko bankunan?
Eh gaskiya ne, to kokarin samun ci gaba kamata ya mutum ya samu wani kasuwanci zai bunƙasa wanda ba ya da matsala. Domin wannan wata lokaci in suka zo da ƙarshe za su kwashe kuɗin mutane kuma kuɗin ba su amfani al'umma ba.
To mun gode.
Na'am.
To mun gode. Ci gaba. Kana da ƙarin? To mun gode da bayanan da kuka yi game da wannan al'amari. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa a wannan shiri musamman ma na tattaunawa kan maudu'ai daban-daban. Mun gode. To yanzu kuma ga shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda yanzu haka ake ci gaba da hallara a birnin Agadez, inda za a gudanar da sallolin zagayowar ranar da ƙasar Nijar ta zamanto jamhuriya ranar 18 ga watan Disamba. Jamhuriyar ta Nijar dai ta kasance jamhuriya ne tun shekara ta 1958, kuma albarkacin zagayowar wannan ranar shekarar bana hukumomin ƙasar birnin Agadez ne suka zaba domin karɓar baƙuncin dukkan shagulgullan da za a yi, dauko daga wasannin ƙwallon ƙafa, wasannin tennis, wasannin handball da sukuwar dawaki, haka zalika da mata raƙuma da faretin soja da sauransu. Idan muka leƙa a ƙasashen Turai, je ne dai mujallar nan ta ƙasar Faransa mai suna France Football, wadda yanzu haka ba da takuicin ɗan wasa mafi bajimta a shekara, ta dawo a hannunta bayan da ta zo ƙarshen yarjejeniyar da ke haɗa ta da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA. Ta zabi ɗan ƙasar Portugal kuma tauraruwar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ƙasar Spain a matsayin ɗan wasa mafi bijimta a shekara ta 2016. Cristiano Ronaldo da ya samu wannan kambe ya kasance dai zakaran zakaru a club ɗinsa a shekarar ta bana, inda suka canye wasan ƙwallon ƙafa na club inda suka kasance zakaru a nahiyar Turai. Haka zalika ya lashe kofin ƙalubalen ka na ƙasashen Turai tare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar sa cewa da Portugal, wanda ya zo na biyu shine Lionel Messi, yayin da Griezmann ɗan ƙasar Faransa ya zamanto na uku. Jim kaɗan bayan samun wannan nasara ne sai ga waɗansu bayanai sun haɗo kamar haɗuwar mota wa tauraro ƙwallon ƙafa ta Real Madrid cewa da Cristiano Ronaldo, inda yanzu haka hukumomin da ke kula da bincike akan sha'anin haraji na ƙasar Spain suke zargin an wasan ƙwallon ƙafa 36 da yin sarande a harkar haraji ta kuɗaɗen da suke samu. Yanzu haka dai hukumomin sun ba mujallar nan El Mundo kwana 10 domin ta ba su takardun da take rike da su waɗanda ke cike da bayanai na irin sarandan da 'yan wasa suke yi ko kuma suka yi domin kuɓuce ma biyan haraji a ƙasar ta Spain. Haruna Maman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. An kawo ƙarshen rikicin da ya fi kowanne daɗewa a yankin yammacin duniya ta hanyar rataba hannu da kuma ƙuri'ar amincewa daga Majalisar Dokokin Ƙasar Colombia. A ranar 24 ga watan Nuwamba, shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos tare da Rodrigo Londono, kwamandan dakarun Revolutionary Armed Forces of Colombia ko kuma FARC a taƙaice, suka rataba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya. Sannan a ranar 30 ga watan Nuwamba, Majalisar Dokokin Colombia ta amince da yarjejeniyar. Al'amarin na da matuƙar wahala, amma an daɗe ana jiran ganin hakan. An kwashe shekaru hudu ana ta taɓurza akan yarjejeniyar da aka saka wa hannu a ƙarshen watan Satumba, wacce ɓangarorin guda biyu ke fatan kawo ƙarshen rikicin cikin gidan da aka kwashe shekaru 52 ana yi. Amma kwanaki shida bayan nan al'ummar kasar Colombia suka ki amincewa da yarjejeniyar da dan karamin rinjaye a ƙuri'ar raba gardama. Da yawa daga cikin masu kada ƙuri'ar suna ganin yarjejeniyar bata wadatar ba wajen rike ƴan kungiyar ta FARC da laifofukan da suka aikata a baya. Saboda haka ne bangarorin guda biyu suka koma kan teburin sulhu inda aka yi garan bawul ga yarjejeniyar wacce aka amince da ita. A ranar 30 ga watan Nuwamba, ‘yan majalisar dokokin Colombia suka yarda da sabuwar yarjejeniyar. Yanzu yarjejeniyar ta buƙaci ‘ya’yan ƙungiyar FARC da su bayyana kuma su miƙa kadarorinsu baki ɗaya domin biyan diyya ga waɗanda suka cutar. Dole ne ‘yan ƙungiyar ta FARC su bayyana gaskiyar alaƙarsu da fataucin miyagun ƙwayoyi. Hakanan yarjejeniyar ta ci gaba da bayanin takaita ‘yanci ga waɗanda suka aikata manyan laifuka ga al’umma. Sannan ta bayyana cewa ba za a saka yarjejeniyar a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar ba kamar yadda a da aka buƙata. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce, Amurka na murna da amincewa da yarjejeniyar zaman lafiya wacce muke ganin za ta taimaka wajen samar da dawwammamen zaman lafiya ga dukkanin 'yan ƙasar Colombia. Ya ƙara da cewa al'ummar ƙasar Colombia sun cancanci a yaba musu saboda irin jajircewarsu da kuma mai da kai da kuma lura akan wannan tafiya. Sannan yabo na musamman ga shugaban ƙasa Juan Manuel Santos wanda ya samu lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya a saboda wannan ƙoƙarin kawo zaman lafiya da ya yi. Shirin wanzar da zaman lafiya na Colombia yana aiki ne kan ci gaba da bada tallafi domin ci gaban hukumomin, ba da agaji ga waɗanda abin ya shafa, cire nakiyoyi da aka binne a ƙasa, yaƙi da jigilar miyagun ƙwayoyi, sannan kuma da aiwatar da sauran matsalolin tsaro. An tsara shi ne don taimakawa abokananmu na Colombia don su samu damar tabbatar da zaman lafiya da suka daɗe suna yaƙi a kai, wanda lallai sun cancance shi. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kana neman ƙarin bayani, ka iya rubuta mana zuwa adireshinmu na VOA Washington DC 20237 USA. Haka kuma za ka iya sharhi ko kuma dubawa wannan sharhi da kuma waɗanda suka gabata a shafinmu na yanar gizo da ke shafin VOA Editorials akan www.voanews.com/editorials.
To gaishe ka, yanzu kuma ga muryar ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
‘Ya’yan jam’iyya mai mulki a ƙasar Gambiya sun buƙaci kotun ƙolin ƙasar ta yi watsi da sakamakon zaben da aka yi ranar 1 ga watan Disamban nan biyo bayan kayan da shugabansu ya sha. Da farko shugaba Yahya Jammeh ya amince da Adam Barrow a zaman wanda ya lashe zaben, amma ranar Juma'ar da ta gabata ya janye miƙa wuyan da ya yi, yana mai cewa jami'an zaɓe sun gano maguɗi a zaben. An sami mabambantan ra'ayoyi game da zaben sakataren harkokin wajen Amurka da shugaba mai jiran gado Donald Trump ya yi. Wasu tsofaffin jami'ai da waɗanda ke kan aiki yanzu na yabawa da shugaban kamfanin mai na ExxonMobil, Rex Tillerson, yayin da wasu ke bayyana damuwarsu saboda alaƙarsa da ƙasar Rasha. Mayakan 'yan tawaye da dakarun gwamnatin Siriya sun ƙulla yarjejeniyar amincewa da kwashe fararen hula da mayakan 'yan adawa daga birnin Aleppo. Wani mai magana da yawun ƙungiyar 'yan tawayen da ake kira Nur el-Din el-Zinki, Yasir al-Yusuf, shi ne ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP batun yarjejeniyar wadda ya ce Rasha da Turkiya su ne suka shiga tsakani.
To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu. Kafin in sallama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga mutanen gar a ƙaramar hukumar alƙalerin jihar Bauchi da kuma 'yan uwa da iyalan marigayi Istifanus Bello Gurama, babban ma'aikacin kamfanin Dangote da wasu miyagu suka kashe, wanda aka yi jana'izarsa a gar ranar Asabar. Allah ya ji kansa. Ina kuma taya Honorable Sodangi Muhammad Ingaski murnar ɗaurin auren 'ya'yansa mata biyu ranar Juma'a mai zuwa a garin Yawuri. Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni da Jude Lefas Creation wacce ta haɗa mana sautin da injiniya Musulaiman Altarwali, ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri sai gobe idan mai duka ya kai mu.